daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 abinnin ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa kan mita 101.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si da kuma shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Laraba 27 ga watan Maris din shekarar 2019 Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi da inda yake nan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya
Shugaban Amurka Donald Trump yayi ikirarin cewa duniya na yin tirda manyan kafafen labaran Amurka saboda rashin fadin gaskiya Sakataren General na Majalisar Dinkin Duniya yayi kira ga Isra'ila da Hamas da ke fafatawa da su kai zuciya nesa sannan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na yin Allah wadai da yadda kasar China ke musguna ma al'ummar musulmi tsararru a kasar
Rahotanni daga Najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun saki Sheikh Malamin nan mahaddacin Al-Qur'ani mai girma Al-Ramma Ahmad Suleiman sannan agobe za a kammala zaben gwamnati a jihar Adamawa ko mai yan jami'ar adawa ta PDP ke cewa
ranar 28 ga wannan wata da INEC ta sa su fito su yi zabe cikin lumana cikin kwanciyar hankali amma su tabbatar ba a cuce su ba abinda suka jefa shi aka kirga
za ku ji korafin da jam'iyyar APC mai mulki ke yi a zaben da za a yi a jihar ta Adamawa muna kuma tafi da wannan cikakken rahoto da kuma shirin demokradiyya a yau wanda Madina Dauda za ta gabatar amma bari mu fara da shirin labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran Shugaban Amurka Donald Trump yayi hasashe jiya talata cewa duniya baki daya na yin Allah wadai da manyan kafafin labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar nan cewa an yi hadin baki da Rasha manyan kafafin yada labaran na shan caccaka da ba'a a fadin duniya inda ake kiran su gurbatattu kuma makaryata a cewar Trump ta kafar Twitter ya kara da cewa sun shafe shekaru biyu suna ta yada almarar nan cewa an yi hadin baki da Rasha a halin ko a duk tsawon lokutan nan sun san cewa babu wani hadin baki da aka yi su ne makiya jama'a na hakika kuma su ne jam'iyyar adawa a zahiri Trump ya saki tura sakon Twitter din wasu magoya bayansa mai cewa tun asali ma bai kamata a yi wannan bincike da aka shafe tsawon watanni 22 ana yi karkashin mai bincike na musamman Robert Mueller ba to amma a gefe guda ganin cewa Mueller ya ci matsayar cewa babu shaidar an yi hadin baki da Rasha sai Trump ya ce rahoton Mueller din mashahuri ne kuma yana da inganci matuka Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana garkami al'ummar musulmi akasari yan kabilar Uyghur da sauran tsirarin al'ummomin musulmi a kasar China da wasu da aka yi a wasu sansanoni na Xinjiang a yammacin kasar da cewa wannan bai dace ba kuma abin Allah wadai ne mun sha fitowa fili muna yin tarda hakan kuma mun yi tattaunawa da China a kebance kan wannan batu a cewar Pompeo yayin da yake amsa tambayar muryar Amurka kan wannan batun ya kara da cewa Amurka na kan kokarin shawo kan China ta gane cewa hakan bai dace ba kuma ta daina dama kungiyoyin kare haƙin dan adam sun zargi kasar ta China da garkame miliyoyin yan kabilar Uyghur a martanin ta China ta ce shirin kawar da tsaurin ra'ayi take yi kuma ana koyar da ayyukan yi da doka da kuma harshen Sin na Mandarin a sansanonin To karfa a sha'afa na shan labarin ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Falasɗinawa da su kai zuciya nesa. A jirin Gaza inda jiragen yakin Isra'ila suka yi ta kai hare-hare da asuba a matsayin martanin wasu hare-haren rokokin da aka yi ta cillo musu daga yankin Falasɗinu da farko dai mun fito karara mun yi Allah wadai da kai harin rokocin da aka yi to amma yanzu mun yi imanin cewa wajibi ne a kauce maruru ta rikicin a kai zuciya nisa abinda Antonio Guterres ya gaya mana ma labarai kenan ya kara da cewa roƙon da muke yi shine a kai zuciya nisa a halin da ake ciki saboda kar a dada galabaitar da mutane a bangaren Isra'ila da kuma Gaza kai har ma da fadin Palestine baki daya ana zargin mayakan Hamas da kai harin rokokin da aka kaddamar daga zirin Gaza wanda ke karkashin ikon mayakan mutane bakwai sun ji raunuka a wani gida dake arewacin Tel Aviv Isra'ila kuma ta mai da martani da jerin har-haren jiragen sama kan wasu wurare da dama a fadin Gaza Majalisar wakilan Amurka je talata ta kasa jingine ayyana dokar ta baci da shugaba Donald Trump yayi kan iyakar kasar dake kudu Majalisar wadda ke da rinjayen yan demokrat ta kada ƙura'a da 248 akasin 181 na jingine wato na jingine hawa kujerar naki da Trump yayi to amma ƙura'ar ta gaza da 38 wajen cika adadin sulisi biyu na rinjaye da ake bukata Trump ya ayyana dokar ta bacin ne a watan Fabrairu yana mai nuni da abin da ya kira matsalar tsaro akan iyaka da kuma matsalar jin kai dan amince masa ya tattaro dala biliyan 3.6 da ake wato da aka ware tun asali ma wasu shirye-shiryen gwamnati saboda ya samu kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico wannan ƙura'ar da aka kada ta sa Trump zai samu hurumin ci gaba da nazarin wasu asusun gwamnatin tarayya da zummar samu kudin da yake bukata don gina katangar Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya talata cewa da buƙatar al'ummar duniya ta yunkuru wajen bayar da gudunmawa don taimaka ma ƙasashen kudancin nahiyar Afirka din nan guda uku waɗanda mahaukaciyar guguwar nan mai suna Idai ta yi wa kacakaca wajen sau biyu mahaukaciyar guguwar ta Idai ke watso iska mai matuƙar ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa mai girma a faɗin wani wagegin yankin ƙasa inda tun da dadewa mazauna wurin ke cikin matukar talauci da kuma yawan fari a cewar Guterres yayin da yake magana game da mahaukaciyar guguwar wadda ta barraka sassan kasashen Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi ranar Litini Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiran da a tara wajen dala miliyan 282 saboda a warware matsalolin gaggawa da ake fama da su a Mozambique kasar da abin ya fi shafa
Ibrahim Kalmas ki garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan gaba kadan ashirin za ku ji cewa masu garkuwa da mutane sun saki shehin malamin nan madadin Alkur'ani mai girma Alarma Ahmad Suleiman. Amma kafin nan bari mu je ga zaben gwamna da za a iya kammala gobe a jihar Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani.
Tun farko ma dai kotun jihar Adamawa wanda ke zama a Yola ta kori janye umarninta na farko na hana hukumar zaɓe INEC kammala zaɓukan gwamnan jihar Adamawa. Hukumar zaɓen dai ta ce yanzu za ta kammala zaɓen gwamnan ne a gobe Alhamis inda kwamishinan hukumar zaɓen ta INEC a jihar Barisa Kasim Ganagaidan ya koma bayyana irin shirin da aka yi dangane da wannan zaɓe. Yanzu haka tuni babbar jam'iyyar adawa ta PDP da kuma ɗan takararta Ahmadu Umaru Fintiri. Suka ce su a shirye suke domin zaben na gobe
kuma wannan lokaci ina kira ga magoyan bayana da sauran al'umman Adamawa cewa su ci gaba da hankuri ranar 28 ga wannan wata da INEC ta sa su fito su yi zabe cikin lumana cikin kwanciyar hankali amma su tabbatar ba a cuce su ba abinda suka jefa shi aka irga kuma shi suka raka su tabbatar shine abinda INEC ta bayanar ma duniya a ranar
Your Excellency in kici ya zaka ji in kuma baka ci ba ya zaka ji
in ban ci ba alhamdulillah in na ci kuma alhamdulillah amma zabin da yake kasarin Allah ya riga ya bani saboda zabin na riga na ci wanda ya fadi ya san ya riga ya fadi
to sai dai kuma nata bangaren jami'ar APC da ke mulki a jihar Adamawa ta bakin sakataren tsare-tsaren ta Amal Lawal ta koyi fatali ne ma da wannan ranar da hukumar zaben ta sa inda ta zargi hukumar zaben INEC da marawa yan adawa
Alhaji Ibrahim na son tabbatar maka da cewa mu da jam'iyyace wannan ranar da hukumar zabe ta sa ba yi ne mana adalci ba ko bai mana daidai ba saboda ya kamata kafin hukumar zabe ta sa rana ya kamata ta kira dukkan masu fada a jinin jam'iyyun nan gaba daya a zauna da su a yi a yadda a yi yarjejeniya da ranar wannan zabe amma ga kawai muna zaune sai muka ji jam'iyyar adawa na PDP su suka fara yadawa cewa za a yi zaben na ranar Alhamis wanda mu ko muna ganin kamar jita-jita ne kwatsam kawai sai muka ji hukumar zabe ta kira ɗan jarida ta ga mu cewa za a wannan zabe ranar Alhamis so hukumar zabe da ganin tauna ba za ta mana adalci ba shi yasa tun zaben shugaban kasa mun fada akwai hadin baki tsakanin jabiyar adawa na PDP da hukumar zabe so muna fada kan mutane suna kaman wasa to gashin zuwa bayyana
to yai ko anya jami'ar ta APC za ta shiga wannan zabe kuwa Hai layo dai ga sakataren tsare-tsaren Ahmad Lawal
mu anan muna ganin hukumar zabe ba za ta mana adalci ba shi yasa a jami'ai muka rubuta mu cewa mu wannan ranar da aka baba mu gamsu ba mu yadda shi ba mu haka idan har ana so mu jami'ai PDP mu shiga zabe to dole a daga wannan rana ko a kai mana ranar da babu aiki ko kuma a kai wani rana daban amma ba za ka ba mu notice na kwana ɗaya kawai kai tsama za mu shiga zabe ba wannan ka ba zai yi ba
to na farko ma dai kotun garkashin mai shari'a Abdulaziz Waziri sai da kotun yake hukuncin cewa ta da hurumin sauraron karar da aka kai na hukumar zabe a gabanta sannan kuma ta ajiye yau Laraba da min sauraron bukatar jami'ar MRDD da ke bukatar kotun da ta soke zaben da aka yi a ranar 9 ga wannan wata na Maris bisa zargin cewa INEC bata sanya tambari ko alamar jami'ar ba a takardar kada guri'a inda alkalin kotu ya ce zai yanke hukunci ne a jibi Juma'a wanda kuma yanzu an zura ido a ga yadda za ta kaya Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Madalla, headquarter rundunar sojin saman Najeriya ta shirya wani babban taron bita na ƙasa da ƙasa inda masana da ƙwararru za su gabatar da kasidu da jawabai dangane da dokoki da ƙa'idojin yaƙi kamar yadda wakilinmu a Abuja Sammaina Kaina ya aika mana a wannan rahoto.
The 21st century security environment is fast changing and we are increasingly involved in dealing with one form of threat
Babban hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, yayin da yake buɗe wani babban taron ƙasa da ƙasa kan dokokin yaƙi, da biyo bayan yadda ake samun karuwar buƙatar neman ƙarin bayani daga Dakarun na abubuwan da suka yi na matakan da suke ɗauka yayin tarzoma. Da yake cewar, ƙalubalen yanayin tsaro a wannan ƙasa na ta sassauyawa, yayin kuma da ake ci gaba da fuskantar fukalar ƙalubalen tsaro. Saboda haka irin wannan taron bita abin da mai muhimmancin gaske ga yaƙe-yaƙen da rundunar ke fafacewa don tabbatar da an bi tsari da ƙa'idojin duba da yadda abubuwan ke ta faruwa kullum. Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce ba wani sabon abu ba ne yadda a baya aka yi ta zargin sojoji da sake haƙin bil'adama da kuma ke gogawa sojojin Najeriya bikin duk da zirga-zirgar ba a iya tantance su na zama silar sa dangantaka ke tsani a tsakanin Najeriya da ƙasashen duniya.
While also affecting relations between Nigeria and some of its allies.
Mukaddashin babban alkalin kotun kolin Najeriya Justice Ibrahim Tanko Muhammad shi ya jagoranci wannan taro.
Nothing is more important than acting within the ambit of the laws.
Yace babu wani abu mai matukar muhimmanci fiye da yin komai bisa doren doka. Rundunar sojojin sama da ma sauran rundunonin sojan Najeriya an kafa su ne don kare jama'a. Kuma yin hakan zai samu nasara ne kullum in an bi dokokin yaƙi irin na ƙasa da ƙasa. Duba da yadda ƙwararru da masana daga ƙasa da ƙasa za su gabatar da kasidu. Na tambayi wani masanin tsaro, Kanar Aminu Isa Kwantagora mai ritaya ko me ke hikimar hakan?
Kakan ji akan ce war crime yana Hague ne. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ita ta kafa wannan kotu. To kuma an kai irin wayannan lahuhuka din ai karshen ta wannan kotun za ka tafi yawanci ba kotunan ƙasa ke hukuncin irin wayannan lahuhuka ba to ya kamata ne su zo suna ilmantar da mutane sojoji cewa ga kaza 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 in an yi su to za a kai ka kotu ahead to haka abu yake so dole ne a nuna maka cewa fa ana yaki ne amma ita ma yakin na da dokoki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shirin maza daban da na mata. Soja wuta gudu barewar daji. Soja tuwon kaya miya.
To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, rotani daga Najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun saki shehin malamin nan mahadacin Alkur'ani mai girma, wato Alarma Ahmad Suleiman. Wakilinmu Nasir Adamiyali Kaya ya zanta da ɗaya daga cikin surukan malamin kamar yadda za ku ji a hirarta su.
Ai cikin daren nan ne Allah ya sa suka kubuta wallahi ba tare ma da kofi ba wallahi suna nan yanzu ofishin yan sanda cikin garin Katsina sai da safe za su je gida kawai wai suna nan ko a zaune su ce ga wata mutane sun zo sun tabbatar da su amma tun da dai ban hada su ba yanzu ka ga ban samu cikakken bayanin abin ya yi ga
amma Malam Ismail kun yi waya da su ka tabbatar an sallame an sake
eh to gaskiya ni ban da su ba amma mata ta waya da su
yanzu suna kitsina kenan
sana mata ta waya da su kuma wani gida din ma duk gidan aiwa da suna da kowa ma cikin su duk mutum gidan da aiwa da su
kuma ana da tabbacin cewa sun kubuta ne ba ma tare da wannan maganar kuɗi da ake naira miliyan 300 ba
to ai da ma ai ba su ma samu ba kuɗin ba sana ma ai da kamar an asabar ai an dele ta da su sun yi gamsu cewa za a ba su miliyan 30 da aka nuna musu cewa miliyan 30 ce yanzu a ƙasa sai suka tattu a kawo ta to ita ma ana ta jiya ba a samu ba ana za a samu har dai jiyan nan ba ta haɗu ba kawai yanzu nan ni ai ina katsina ya zaga yanzu na cikin daren na ƙarfe 3 na ga matata da yake tana can gidan nashi a zaune ai yake ce ai
na gane ai mun ga mun san cewa kai surukin sa ne
yawa to tana can gidan nashi na goyoyi daga gidan da wayan ta da wayan ma wasu na kira su sai na sai ta mai lallai kuma da sun kubuta dan sun bugo waya cewa ga su aka tsina a abun tashin cewa Allah kubuta da su da aka ba kowa a cikin su sai da waya sai da aka magana da shi
wannan su mali yanzu kana katsina saboda ku karbe su watakila ku kama ni a karaka su zuwa Kano kenan
ni ka san ai na karatu a Kalamba
na gane
zan je na samu wayoyin su da safe ko ba su zan asuba ina gano inda suke zan yi zuwa insha Allah
Malam Ismaila Allah ya kara kari kiyaye na gaba
amin ya rabba annabi
subhanaka allahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
تمالا إسماعيل ميدغوري كينا أتتنا ودزكيدا وكلمو نغلي كايا إزمو برمو جيغا شرمو نغبا واتو ديمقراطية أيو
ديمقراطية أيو Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. A yau za mu duba abin da tsohon jakadan kasar Amurka a Najeriya John Campbell yace ne game da zaben da aka gudanar a ranar 23 ga watan Fabrairu bana. A wata takardar sharhi akan zaben Najeriya da tsohon jakadan Amurka John Campbell ya gabatar a ofishin harkokin kasashen ƙetare na kasar Amurka dake birnin Washington DC. Campbell wanda ya taba rubuta littafi akan Najeriya ya bayyana cewa an samu ci baya a zaben shugaban kasa na shekara 2019 idan aka kwatanta shi da na shekara 2015. Campbell ya ce al'amura da suka gudana a wannan kasa ta mu Najeriya sun sabawa tsarin demokradiya wanda shine yasa aka samu rashin fitowar babban kasan mutane wajen kada ƙuri'a a yayin zaben na bana. Mr. Campbell ya ce manyan jam'iyyun Najeriya guda biyu da APC da PDP na nuni da cewa ba su da tsari irin na demokradiya har yi misali da kalubalantar sakamakon zaben kujerar shugaban kasa a gaban kotu da jam'iyyar PDP ke yi a yanzu. A nan ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani da Kat ya mayar da martani.
Ambassador Campbell a cikin ambasojin da suka zauna a Najeriya dukkan su ba su cika katsalanda a harkokin Najeriya ba sai shi ne koyaushe yake so ya kitsa ya tsaya. Mu ya bar na 'yan Najeriya su duba abubuwansu su gani menene ya dace. Wannan ƙara da muke shigarwa muna shigar da ƙara ne bisa dokokin Najeriya kuma wannan dokokin Najeriya din muna shigarwa ne a kotun Najeriya kuma alƙalai ne na Najeriya za su duba wannan kara saboda haka shi ba alƙali bane kuma bai san abubuwan da za mu gabatar ba idan ma ya ga abubuwan da muka gabatar misali yana ganin cewa ba za mu yi nasara ba to shi ya ji mu ne a kotu muna bayani har ya nuna mishi ba za a yi nasara ba saboda haka wannan kawai yana faɗi son ka ne kuma irin manyan mutane kamar su bai kamata suna irin waɗannan jawabai ba bugu da ƙari idan mu muka ce mu ba mu gamsu da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya cancanci ce za zabe ba a'a muna cewa ya saba ka'idan tsayawa zabe bai kuma ba da dana ga irin wayannan mutane su fito su dinga nuna cewa wai duka ɗan takarar mu da suka tsaya takara ba su cancanci su tsaya takara ba har yace da Atiku din da Buhari duk ba su cancanci su tsaya takara ba to mu ne muke zaben mu a America ɗan takarar su ba wannan ba hurumin mu bane kuma ba dalili bane don shi yayi ambassador a Nigeria ya zo ya dinga sakin maganganu wayanda ba su dace ba maganganun da yake yana nuna reni ga tunanin ƴan Najeriya yana nuna reni ga tsari na ƙasa kuma yana nuna cewa mu ba mu san ma abin da ya dace mu ba
su ma ƴan jam'iyyar APC mai mulki sun yi tsokaci ta bakin shugaban kula da jin daɗi da walwalar jama'a Ibrahim Masari
wato shi John Campbell din na jin waɗanda suka sa shi yayi wannan abin ko waɗanda suke tunanin cewa sun yada farfaganda dan su zama sun karu daga wannan rankadamar da yake yi bai tsananta binciken shi ba saboda ai ko ba komai inda ƴan Najeriya ba su gamsu da mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba an ji ka duba za ki ga shigara ta 2015 majalisar wakilai muna da members mutum 180 da dan wani abu haka amma a yanzu 2019 din nan a ruwa suka yi da wajen kusan mutum 40 da wani abu saboda muna da members guda 223 sannan sai sanatoci a wancan shekarar muna da guda 50 da dan wani abu amma yanzu muna da 64 banda irin kishin din su Roger da waye da sauransu wanda ake cewa sai court za ta decide so kuma ba wannan ba ma ne da ya duba irin ci gaban da aka samu a jihohin kudu maso gabas da kudu maso yamma ƙuri'un karuwa suka yi akwai inda muka samu ƙuri'a jiha guda sai ta ga APC ta samu ƙuri'a a 3,000 ko 4,000 amma bana wannan zaben da aka yi za ka ga ta ninka ina jin kamar yadda ne magana jiha kila ba ta fi 2 ba ko 3 a jihohin kudu inda ba mu samu wannan 25% din ba so don haka maganar wai ya ce Muhammadu Buhari ba mai son demokaradiyya ba ne ko menene wata suka ta shirme da yayya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan ya rade bai ba amma dai abin da ke da muhimmanci ƴan Najeriya su kamar yadda ne muke magana kowa kuma ya sani sun kara tabbatar da cewa sun gamsu da shugabanci na Muhammadu Buhari kuma suna tare da shi kuma suna ƴan sau 15 Muhammadu Buhari zai tsaya zaɓe na imani talakan Najeriya zai zaɓe shi.
To yaya ƙwararre a harkar zamantakewa kuma mai nazari akan al'amuran yau da kullum Muhammad Ai Usman ke kallon wannan batun.
Abin da yake magana cewa wannan zaɓe da aka yi a Najeriya ba zai haifa mu Afirka kayan ido ba. Wato abu ne za mu koma tarihin mu duba. A da can a aikace ba mu san cewa a Najeriya arewacin Najeriya shi ne Najeriya ba. Inda duk arewa ta shiga matsala Najeriya ta shiga matsala. Sannan inda duk Najeriya ta shiga matsala to daukacin yankin Afirka ta yamma da Sahel sun shiga matsala. Sannan kuma a zaben 2015 ne muka gane tasirin arewacin Najeriya a zaben Najeriya. Sannan kuma a zaben lokacin ne muka gane muhimmancin ita kanta Najeriya din a matsayin Najeriya domin duk duniya a wannan lokaci sai da ta yanko da gudu ta kawo dauki ganin cewa ga Najeriya can ta tafi gangara idan ba a taro ta ba to idan abin ya riga barke idan Najeriya ta riga ta shiga wani hali to abin zai zama abin da ake kira catastrophic wato annoba kamar yadda Turawa suke fassara ta sannan idan kika duba wannan zabe a gaskiya fi sabilillah ki duba irin wato jakwal da aka samu wato a zaben Kano da siyasar Kano Kano din nan tana da matukar tasiri da ta cinje shugabanni da yawa da gwamnatoci da yawa a wato ainihin baya idan kika duba rikicin ƴan Nehu da NPC a jamhuriyar ta farko tana daga cikin abin da ya kawo kurjinin gwamnatin ya fadi yasa kuratan sojoji marasa hankali suka yi yunkuri suka kashe prime minister suka kashe ainihin premier jihar Arewa a wannan lokaci kasa ta zo a ƙarshe sai da aka tafi yaki saboda harkitsin siyasa kuma wanda idan kika duba kanan da yake take tunga ƴan Nehu sannan idan muka duba kuma a jamhuriyar ta biyu bayan an dawo daga zabiya 1983 har bayan an kada Abubakar Rimi a matsayin gwamna aka ayyana cewa sabu bakin zuwa shine gwamnan Kano sai mu ba su hakura suka yadda kube ba hawa draw suka yi suka dinga la'antar gwamnatin Shehu Shagari suka zubar mata da mutunci a idan mutane a wannan lokacin, kuma daga kan duro 'yan siyasar wannan lokacin idan za mu iya tunawa suka gayyato soja, aka zo aka kwace gwamnatin, aka hambare gwamnatin demokuraɗiyya ta Alhaji Shehu Shagari. Daga nan ne Najeriya ta shiga wato cikin duhun da bata fita ba sai a shekarar 1999, a nan ne kuma gauran sojoji suka zo suka kafa waɗannan jam'iyyu da ke ganin su basu da aƙida, basu da manufa, sai dai akan takarda. To ina ganin ni idan dai gaskiya ce za a faɗa, Campbell yana da cikakken masaniya a Najeriya a matsayinsa na jakadan Amerika a Najeriya, kuma gangan da Campbell ya faɗa kusan akan turba suke. Yanzu ya rage gare mu ƴan Najeriya, hukumomi da kuma al'ummar Najeriya mu tsaya mu duba shin cewa gaskiyan nan mai daci gaskiya ce ko kuma ana za mu tafi akan doron bayan san zuciya a ƙarshe wankin kula ya kai mu dare.
Daya cikin 'yan ƙasa da ya bayyana ra'ayinsa a game da nazarin da tsohon jakadan Amurka John Campbell ya yi shi ne shugaban jam'iyyar APC na makafin jihar Kano Aliyu Hayagwarzo a wata hira da ya yi da wakilin sashen Hausa Baraka Bashir a Kano.
Ni abinda nake gani wannan tsohon ambassador mai yiwa dama saboda rashin iya aiki yasa ya zama tsohon ambassador. Wannan abubuwa da ya faɗa cewar wai Najeriya zabanta bai zama mai inganci ba, wannan ba gaskiya bane. Idan kana neman zabe mara inganci a duniya, to wanda aka yi wa Trump shine zabe mara inganci, shine zaben da ke cike da rudani wanda kasashen duniya suka yi Allah wadai da shi.
Saboda me kace haka?
Saboda dukkan ƴan ƙasar America yanzu ba sa goyen bayan Trump, ba sa son sa. Mutanen ƙasa ne fa za su hadu su zabi shugaban ƙasa, sai wasu ƴan tsaro su zo su canza musu sai su zo su canza musu ra'ayi, su zabi abin da ba shi ƴan ƙasar suke kauna ba. Wannan ya kai muni a rashin tsarkin zabe wanda America duk duniya ba wanda yake lalataccen zabe kamar America. Amma wannan mutum ya gaza ganin wannan wai ya zo yana tuhuma hukumar zabe ta Najeriya, adalan hukumar zabe wadda ta yi tsarkakakken zaben da masu sa ido na duniya suke kallon wannan zabe a amintaccen zabe tsarkakakke wanda ƴan ƙasa suka zaba abin da suke so. Dalilin da yasa duniya za ta yarda da wannan zaben shugaban ƙasa da aka fito aka yi zaben sanatoci da ƴan majalisar tarayya da shugaban ƙasa da aka zo zaben gwamnoni alƙalima ba su canza ba. Wannan shi ne yake nuna ƴan Najeriya suna da mutunci, sun san ya kamata, sun san dattijo, sun san wanda ya kamata su zaba. Halayyarmu ba irin halayyar Amerikawa ba ce.
A daidai lokacin da ake ta cece kuce a kan batun da jakada John Campbell ya bayyana, a wani bangare kuma shugaban hukumar kula da harkokin kasashen Turai wato EU Commission a turance Jean-Claude Juncker ya aika wa shugaba Buhari da sakon taya murna a zaben shi da aka yi a karo na biyu, inda a cikin sakon ya ƙara jaddada matsayin Najeriya a nahiyar Afrika tare da fatar shugaba Buhari zai inganta demokradiyya kamar yadda ya alƙawarta a lokacin da ya sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya gabanin zaben na bana. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa a Kano Baraka Bashir, ni Madina Dauda da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madallah, yanzu kuma ga labarai a takeice.
A takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe jiya Talata cewa duniya baki daya na yin Allah wadai da manyan kafafen labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar cewa an yi haɗin baki da Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari 'yan kabilar Uyghur da sauran tsirarin al'ummomin musulmi da kasar China ta yi a wasu sansanoni da ke yankin Xinjiang na yammacin kasar da cewa abin tayar da hankali ne kuma na yin Allah wadai. An janye dukkanin tuhumce-tuhumce da rundunar 'yan sandan birnin Chicago ke wa wani dan wasan barkwanci mai suna Jesse Smollett, wanda aka zarge shi da share ƙarya cewa an kai masa haji na tsana. Lauyoyin Smollett sun ba da labari jiya Talata cewa an wanke mutumin da suke karewa daga dukkanin zargi. To amma rundunar 'yan sandan Chicago da magajin garin birnin na Chicago Ram Manuel sun mai da martani cikin fushi game da wannan matakin.
To masu sauraro, da kamar kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, kuma dan anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. In za mu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ni gabatarwa da Cibahir Jojone da ya haɗa shirin baki ɗinsa, sai injiniyan mu John Ellison. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.